أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يومنا شعب غوتن ذو الحجة هجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودايا تدريه الدار بين دهوكو ونديدي دقوم غوتن بكوي بلادية دبودايا عشر النبيو. الله تبارك وتعالى مكيروكو لمن دا تشد دكا الخير ندونيا دنا لاهرة دمين تركين سونا ينسا عريض دي أكشي نبيو نقورن صلى كما يندمك بياني جيا da mutashi akan wato muna magana dai akan wannan 63 qissa min nihayatul zalimin, wato qissoshi 63 daga qissoshin azzalumai. Wanda jiya mun yi kun ji irin yanda akai bayani, karatun jiya ne yana da gayatu ahammiya wanda ya kamata mutun ya je ya duba, saboda mutun ya kiyaye wasu abubuwa da wasu maganganu da mutun yake yi baya ba su lura. Kuma dama tun farko can mun yi magana cewa mutun da yawa yakan yi maganganu da harshen shi ya faɗi wasu kalmomi bai ba su tunani ba, kuma waɗannan kalmomi sun kifa shi a cikin wuta. Wani lokaci kuma mutum yakan faɗi wasu kalmomi bai ba su tunani ba, yana ganin kamar abin nan ne, kuma sai su yi dalilin shiga shi aljanna. Haka nan kuma aiki, za ka yi wani aiki kana ganin shi kamar ba komai ba, amma kuma aiki ne wataƙila wanda yake zai sa ka aljanna, kuma a ce da shi ka samu aljanna bayan kuma ka yi wasu muhimman ayyuka da kake ganin su ne muhimmai, wataƙila ba su ne dalilin shiga ka aljanna ba. In ba ku manta ba, lokacin da muka karanta a tadhkira fi ahwalil mauta da Abu Dawud magana, ai an yi magana akan cewa wani bawa ya mutu, aka ce an yi mafarki an gan shi bayan ya mutu, cewa ya yi da wani aiki yake gani babba wanda yake ganin zai sha a lahira. Ya ce yana da saukan Qur'ani da ya yi guda 36. Aka ce to ko dai ba karba ba. Ya kara cewa yana da abun nan, a'a, hajji ne ya yi so 36, ya yi hajji so 36, aka ce to ba karba ba. Ya kara cewa to yana da saukan Qur'ani guda 360, aka ce to shi ma ba karba ba. Aka ce da yake shi arifi ne, sai kawai ya kulle magana, sai ya ce to shi yanzu ya zo yana neman cewa zai samu aljanna da yadda Allah tabaraka wa ta'ala, yanzu ya zo yana neman rahama ta hanyar samun yadda Allah tabaraka wa ta'ala. Aka ce to da wannan ne ake samun kubuta, wanda duk ya zo ba da irin wannan tunani ba da wuya ya kubuta. Kaga wannan an yi maganan manya, amma daga nan bai ci gaba da lissafa wasu ayyuka ba. Amma sai gashi jiya kuma mun yi magana akan wani cewa shi kuma abinda wataƙila ba ma lura da shi, kuma ya yi shi an ce kuma ta dalilin shi ya samu aljanna, tunda an ce yana cikin jirgi sai ya ji wani ya yi atishawa, sai ya ƙara biyan kuɗi ya shiga cikin babban abun nan. Kamar yadda muka ba da misali jiya, cewa mutum ya shiga jirgi, wataƙila da yana cikin common abun nan ba yanzu, kuma sai ce bari ya je ya shiga inda VIP suke shiga. To kuma shi ba dan ya je ya zauna wurin ba, sai dan ya ji wani ya yi atishawa a wurin, da ya je kuma ya je ya shiga wurin, ya je ya gaishe shi, shi kuma ya ce mai yarhamukallah, shi kuma ya ce firullahu lana wa lakum, ko kuma yahdikumullahu yuslih balakum. To wannan abun ya dawo bayan ya yi wannan, aka tambaye menene, ya ce yana fata ne wannan mutumin yana daga cikin wataƙila wanda ake karɓa addu'arsu, shi yasa ya je wurin shi ya gaishe shi, ya mai gaiso atishawa kuma ya dawo. Kuma ko suna cikin jirgin nan, aka ji ana cewa Abu Dawud ya sayi aljanna da dirhami, ko ya sayi aljanna ubangijin shi da dirhami, wannan dirhamin da ya ƙara aka bar shi ya kai ta inda VIP suke, saboda kawai ya gaida wani da atishawa. Dalilin wannan, ya samu aljanna ta dalilin wannan. Sakan ya tambaya ka ce to yanzu duk ayyukan da ya yi banda waɗannan, amma kaga wannan ne da shi ne aka wannan ba, ko aka ce ya sai aljanna ta dalilin wannan. Na haka ba a rena wani abu a shari'a, in an ce wannan abu shari'a ta ce a yi, to kada ka gan shi kamar ƙaramin abu, komin da kake ganin shi kamar ba wahala ba ne wajen yi. Abinda za a kalla shin da gaske ne shari'a ta ce a yi, shikenan kawai ka kama yi. Kuma ganganci ne a tambaye ka, a ce maka ka yi abu, ka riƙa tsayawa kana tambayan sai ka san matsayinsa, sannan ka yi. Sunna ne ko wajibi ne ko abu? muka bada misali ga cewa ga wani wanda yake Imam Abubakar Ashibli, an ce gashi yazo zai mutu amma baya ma iya motsi, hasali ma jikin shi ya riga yayi na sanyi, amma yace mai yaro sai ya masa alwala, kuma yazo ne masa alwala, yace masa, bayan yayi magana yake cewa akwai, yake cewa kaga, kuma ya nuna mana muhimmancin kulawa da misali zalunci, tunda kun ji fa, yace yana tunawa da wani dirhami guda daya na zalunci, amma yanzu ya biya dubu dirhamomi saboda wannan ba wani abu da ke damun shi, kuma kullun sai wannan tunanin cewa yau fa wannan abu da ya damai lalle yayi wani babban abu saboda dirhami guda daya, kuma ya biya dubu yana ta maimaitawa, amma wannan abu yana daga shi abin da ke damun shi. To ku lura da wannan, sannan kuma ku lura da wannan maraja'a fa ake yi da wayo kawai, saboda dan wannan da ya ci a wuri aka ji wannan a gaje sai an gama, kuma mun dade jiya sosai, saboda haka wannan yana nuna mana mahimmancin kulawa da abu na shari'a. A wannan lokacin karatun ya fito yadda magabata suke kyaman zalunci, a ce mutum yau ya zalunci wani, nan mun taba yin magana cewa akwai wani, ina tsammani Muhammad bin Sirin ne, aka yi maganan cewa ya tuna ana bin shi bashi ya kasa biya, ya dade bai biya bashin nan ba, amma ba wani abu ya hana shi biyan bashi ba sai wata kalma guda ɗaya da ya faɗi ma wani, wata rana ana magana na'am, yace masa muflis, yace masa kaman kace mutum wanda bai da kokabo, ko kace mai wani shuru da Allah baka da ko kwandala, irin wannan kalman, yace irin ta ya tuna ya taba ce ma wani, tunda yace mai bai da kwandala, to shi ma bari a hana shi kwandalan, akai ta bin shi bashi duk kudin da zai samu, kuma bai iya biyan bashin nan, sai da akai ta bin shi bashi, sai da akai shekara 40 ya tuno da wannan kalman, ita ce take ja mai matsala, sannan ya nemi warwarewa, sannan ya samu warwara, kaga kalma ce ya karama na'am, eh to kaji ma har sai da kulle sai da ka tsare shi ma a saboda wannan abu, kuma ku dubi kan darajar shi, ku kalli yadda ya shahara wannan lokacin, mashhur ne jiddan saboda abun nan ne, amma kaga wannan sai da kai shi ma har sai aka tsare, kuma ya kasa ga menene wai yasa ya kasa biyan bashi har sai da kai shi an kulle shi, a kalma ce ya fadi ma wani guda daya marar dadi irin wannan kalma. To shi kuma wannan ku duba, gashi kwandala ɗaya ce, amma yana ta biyan kuɗi dubu saboda yana son ya bi, ya dai tabbatar an je lahira yana da wani abu da ya biya wannan kuɗin, sannan kuma aka zo aka ce bayan nan sai ya ce kuma ya masa alwala. Kaga yanzu mutane so nawa ne mutane suka damu da magana alwala, ni babban abin da ke damu na yau ba wai wanda za a ce ba su yi karatun ba, ba su sani ba, wanda ya yi karatun wani lokaci malam sai ka ga mutum ya yadda littafin, ya yadda abin da ya koya, kuma yana yin wani abu daban kai ka ce ba da shi aka yi karatun ba, tunda ai jiya mun fara magana ne akan maganan cin abinci da hannun hagu, aka yi magana cewa ai ba ma sai ka je nema wani wuri, a nan za a gama karatun, wasu su fita kuma su kama shan ruwa da hannun hagu, ko kuma su kama sha da abin nan jinsu, kana ana gani, amma mutum magana har da aya wani ka ce ya kawo jiya, wani ya ce ya an ma kawo aya, yace babu laifi abin nan ba, ba inda aka ce akwai laifi ci da hannun hagu, kenan duk abin da annabi ya kafa ya rusa shi. To saboda haka waɗannan matsaloli ne sosai. To kuma sannan magana alwala, so nawa muka yi alwala, ko daga cikin abin nan da muka yi magana can da muka karanta alayyi halin tamut da sauran abubuwa na samun husnul khatima, ko kuma wanda ke sa a samu su'ul khatima, sai da aka yi bayani aka ce alamomin da za a samu husnul daga ciki mutum ya mutu da alwala ma, ana sa ran sai ya samu husnul khatima, da aka muka ce idan mutum ya zo wato aka ga rayuwar shi kamar za ta fita, to a riƙa mashi alwala, ana yana zama cikin alwala, in ba zai yi alwala ba ya mai taimama, sai ya tsauna cikin wannan, in ya mutu a irin wannan halin, ya mutu a hali mai daraja, shi yasa ma mu din ake cewa mu yawaita zama cikin alwala, zaka fita daga gida kai alwala, hadda hali ma kai sallah rak'a biyu kafin ka fita daga cikin gidanka, duk lokacin da zaka fita ya zama na kai alwala, karanci ka sallaci rak'a biyu, sannan ka roki Allah tabaraka wataala alkhairin duniya da na lahira, sai ka fita. Kuma wannan yana da muhimmanci. To akwai ma wanda ba a yin ta in an dawo gidan mu, wannan kamar ita ce ma babba, wannan ma kusan ba damu da ita ba ma sosai, sadda ka gama abin da kake kuma ka dawo cikin gidan ka ƙara yin kuma nafila rak'a biyu. Irin waɗannan abubuwa suna da asali sosai, kuma suna da mahimmanci sosai saboda abin nan ɗinsu. To kaga wannan sai ya ce gashi yana cikin wani hali, amma a yi masa alwala, ya ce a yi masa alwala. To kuma an mai alwala sai ya ga cikin akwai alwallan cikin abin da ba ya mai ba, gashi yana cikin wani hali, amma an yi mai alwala ba tsefe mai gemu ba. Saboda haka ya nuna ba ya iya magana lokacin harshe ya riga ya harde saboda mutuwa ta zo, ba ya iya magana. Saboda haka ya yi ishara da hannun shi cewa a nuna masa, da ba a gane ba kawai ya sa hannunsa shi da kanshi ya tsefe gemun don ya tabbatar ya cika wannan sunnan ta alwala, ya cika abin da ake so na alwala. To yanzu mu ne ya kace ganin wannan alwalan ma mutum bai ba ma balle tunanin wani abu, ko kuma mutum a ce a mai alwalan mu na kusa da shi su ce alwala kuma ta mi sallah, ma an ce ma wani ya sallah sun ce a wannan halin za a ce sallah, a bari in ya ji sauki yayi. To a ga ba zai ji sauki, ka sani ko ƙarshen tafiyan kenan, kuma ya tafi da kaya. To wannan abubuwa su ya kamata mu kiyaye mu lura da su sosai, suna da gayata a hammiya. Sannan kuma mu kama bakinmu daga faɗin kalmomi waɗanda muna ganin su kaman ƙanana ne, amma a mahanga ta shari'a ba ƙanana ba ne, kuma mutane na yawan faɗin su. Wannan babban wanda na ga mutane sun fi maimaitawa, mutum ya zauna ya ce, ya zauna yana ta yin la haula wala quwwata illa billah, wani ya ce masa ai bata maganin yunwa. So da yawa waɗannan mutane suna faɗin irin waɗannan maganganu, kuma je dai kun ji matsayinsu ga su nan da yawa. Ko kuma mutum a nuna mai lahira ya ce ga wani abu nan, amma ka bari ko ka yi don ka samu sakamako a lahira, ya ce a shi fa kwai a baka ya fi masa kaza a kurki. To saboda haka abun nan ne, saboda haka kaga waɗannan abubuwa ba su da kyau, matuƙan ba rashin kyau. To yau za mu tafi namba ta 34, shi ne masra'u musailamatan kazzab. Shi Musailama an yi magana a kan shi da yawa, abu ne shahararre. Kuma mutum ne wanda yake ya fito ya yi faɗa da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana ganin ma shi sharik ne, dole ne kawai annabi zai ko dai su yi tare, ko kuma dole annabi ya bada baya, annabi ya yi wafati shi kuma ya zama ya karba. Saboda haka wannan yasa aka yi ta faɗa, kamar yadda dai kun sani Abdullahi bin Ubay bin Salul abinda ya babban wato shi ra'isul mala'ika a wannan munafiƙin nake so in ce shi rasul munafiƙin, shi shugaban munafiƙai. Ai babban faɗan da yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ya sa faɗan ya yi ƙamari ba, illa iyaka cewa ya sa ran zai samu matsayi a Madina, za a naɗa shi wani babban mukami. Sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo Madina, hankalin 'yan Madina gaba ɗaya koma kan manzon Allah, aka manta da wannan maganar naɗi da za a yi mai na sarauta. Ashe dai jiya ɗin har yanzu yau ce ma ashbatal laylata bil bariha, idan ka kalli daren jiya irinsu ɗaya da na yau. Yau mutum ya sa ran wannan sarautar yana santa, wani zai ce in dai kuɗi na maganin wani abu to za su yi mai magani, idan ya yi kuɗin ya bada kuɗin ya gaba su yi magani ba, sai ya koma can gidan jiya inda aka ɓamɓaro kakannin shi daga wurin, shi ne ya koma sigiri. In ba ya sa abu ya je ya sigiri duk yadda za a yi shi dai sai ya samu sarautar nan. To wani kuma ya je ya yi dai abin ya gagara daga nan, sai ma dai ya bugi zuciya ta buga kawai ya mutu, shi yana ganin in dai zai zauna ba tare da wannan matsayin ba to shi yana ganin ya wulakanta. To ga abin nan ɗinka, sau da haka zai ga mutane daga nan mutum ya shiga wani hali. To wannan su ne abubuwa. Na'am wai mai kashu Haka ne gaskiya ne, ta altata wannan fa ga sunan cewa shi abinda yake bashi abinnan yake ba abinnan yake kallo kashful qulub kace wallahi wannan da abinnan ba, yace shi abinda yake bashi yake magana wani cewa idan mutum ya fara tattaki al'ada adab, ai wannan shine babban ma abinda dama muke magana akai. In dai tarbiyya ake so a gina mutane a kai, wallahi sai aka abubuwan nan guda biyar. Kuma abubuwan nan guda biyar mutane na ganin su in an faɗi sunansu kamar abu ne wasa, waɗannan abubuwan duk ɗayan da aka samu illa a kan shi sai ya haifar da wata illa kuma kan wani. Kun ga ɓangaren aƙida, babu wata tafiya, babu wata karantarwar da za a yi a ce mutum bai da aƙida sannan kuma a ce zai wani aikin da zai tasiri, komai zai sa ya lalace, ba abin da za a yi da shi a ci nasara. Amma wasu za su dinga da'awa cewa kawai a haɗa kai ya za a yi a haɗa kai da mutumin da zuciyar ku ba ta haɗu da shi ba, kuna tare a jiki amma a zukata ba tare kuke ba. To ka gaya mai yadda za a yi a taru a ci nasara kan wani abu, ba zai yi ba abadan sarmadan, ba zai yi ba. To aqida kuma a matsayinta ba matsayi bane wanda za a ce karami, kaman yanda na sha baku misali ne, kaman kace ne in kace ka cire aqida a maganan bauta Allah ko a maganan duk wani abu da zai musulunci, kaman kace za kai hudda da mutum ne ba kai. Amurno an ci a gaishe ka, amma dai gashi ka wannan na tuna ne kawai, ban so in rika ce musu zan fadi ko musu ji ban fadi ba. Eh, zai gaishe ku da shugaban masu hakuri, malam Zani ya tafi gida ya cira ku, ya tafi gida sallah sai ya ce ya yi shi. Wai ya kyauta gaskiya, ai wannan kare ce zai tafi cikin yalan shi ma ya sallah a can ji daɗi, kaga ya kyauta na? Amin ya hayu ya kayyum. To, saboda haka ba ya yiwuwa a ce yau za a yi wata hudda da mutum ka ce za ka yi hudda da shi ba kai, abadan ba zai yi ba. To kaman fa haka matsayin aqida take, duk abin da za a yi ita ce kan, in babu ita to kai ko ba kai ba zuki bai rayuwa, na'am. Za ka yi ka gane, za ka yanzu kai hudda da mutum ku shirya wani abu ka zo ka gan shi ba kai sai gangar jiki sai ya gudu ko yau waɗan barno ka gane ma gara ka gudu kawai kawai shi raga ya gane. Wanda mutum ok na gane abinda ya sa waya ce wai ka gane, wai yana nufin wai da aka ce wai ka yi hudda da mutum ba kai, wai an ce ana nufin mahaukaci, wataƙila in an ce wannan ba kai to kamar a ce ba hankali ba ƙwaƙwalwa, ba wannan muke nufi ba mahaukaci ma muke nufi ba. A'a kai hudda da mutum sai kun shirya za ku haɗu a wani wuri ka zo sai kawai gashi ya zo amma an guntule mai kai sai uwar jikin kawai ka tar da shi, koko ka zo neman aure a ce ina wanda aka rako sai a ce ga ya can marar karan nan shi ne aka rako. To a bashi ko hadari dai aka yi na sani aka ce kai an yi wani hadari hanyar zariya mai muni ala sokaje la kadar Allah, aka ce mutane da dama sun mutu, mai dan dama shi ne wani mutum da aka samu amma wani karfi ya guntule mai kai shi, wannan ana sa ran an kai shi gaban likitoci wataƙila zai rayu, an guntule kai ai ba ma kai bane, akwai hadarin da aka taɓa yi da wani da aka yi hadari aka yi mugun rauni shi bai ji rauni ba kowa yana sai dai wajen al'aurar shi ne ya ji rauni, sai wani karfe ya kwashe abun nan din, yana cikin mutane jini na zuwa da yana dagawa, an zo ana neman masu rai sai ya daga kanshi saboda yana jin nan ne kawai ke ji rauni. To da aka shiga cikin mota ana kwakwaso abubuwa aka kwaso, aka ce wannan hanawa ne da ya gano nashi ne sai ya koma shi ma ya kwanta ce shi ma ya mutu, kawai a kai shi cikin gawa ba saura tun da ba wannan ce ya zai rayu ba sauran wannan sa'a ce shi ma ya mutu kawai ce kalle wuro ita wallahi shi ba gaskiya shi ba ya mutu kawai, aka ce kai da ranka ita wallahi bai dare shi ba wallahi ya mutu gaskiya tun da ya ciro wannan ba ya dare shi ba wallahi ya mutu, ce ƙarya ne kawai ya ce ƙarya ne ba ya dare shi ma wallahi ya mutu. Kai kakannin kana magana ya ce duk wannan ta banza ce wallahi mutuwa dai zai daga ba ya mutu, ko bai mutu ba ma yana raya banza ya mutu shi ma wallahi a saka shi cikin gawa ko a kai mutuwa da aji shi da su. To wallahi kai wuya abadan, akwai muhimmin abu a rayuwar mutum wanda yake ganin ko yana rayuwar da wannan ba ya nakasa matukar nakasa zai ji cewa lallai ya riga ya samu illa babban illa, ba zai kara jin daɗin tunanin rayuwa mai kyau ba. Allah sauƙaƙe. To kaga na biyu shine bangaren ibadat, ba yadda za a yi mutum ya zauna haka nan ya ƙi yin aiki kawai ya ta cewa wai aljanna ta mai rabo ce, an ce a yi sallah, an ce sallah har a haɗa da nafilfili saboda in an samu matsala, an ce a yi azumin a haɗa da nafilfili, an ce a yi zakka a haɗa da nafilfili, an ce a yi aikin hajji bayan an yi nafarin la a ƙara maimaita a riƙa yi, a yi umra ita ma umra a ƙara maimaitawa lokaci-lokaci ana ƙara samu ana maimaita ana ta yi. To zakka kayi sadaka ita ma banda nan, hajji ka ƙara hajji dole ibadoji kowane kana ta zagayawa ka ƙara nan kana ta yi, ai kaga duka abin da ake fata bangaren ibadan shi ma yi ƙarfi sosai saboda da wannan ne za a samu abun awo, wasu sun lalace sannan kuma ta wani wurin an zalunci wasu kuma ba abun biya can a daddebi wasu kuma a biya, in Allah ya taimaki mutum ya gama da saura kaga ya sha akwai dai wani abu, amma wani sai ya ƙi yin sallah ko sallah ce aka ce yi ana zaune za a tashi aje a yi ya ƙi zuwa, juma'a ce ya ƙi zuwa wane ne ya ƙi zuwa, kuma in an maganar duniyan nan sai ce wai aljanna ta mai rabo ce, kalimatu haqqin yuradu biha al-batil, bangare na biyu. Haka nan bangaren akhlaq, wanda akhlaq sune halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An turo manzon Allah ne ya tarbiyantar da mutane, yace addabani rabbi fa asana ta'dibi, yace ubangiji na she mal ladabi, ya man tarbiya kuma ya kyautata tarbiyata. Wani yace, wani yace bu'istu li utammima makarimal akhlaq, an turo ni saboda in cika kyawawan dabi'u. To dole sai an yi aiki tukuru, ba za a iya gamawa ba. Halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah kadai sai ya ka abun nan, duniya ba ta taba ganin kamar shi ba. Saboda haka kowa zai ta yi ne iyayen shi kawai, iyayen sa. Sannan sai al-adab, wannan adab wa sunanul mustafawiyya, la dubba kuma la dubban zai yi kaza, kaman cin abinci da ake magana, kaman kaza, zai sa kaya, zai cire kaya, zai sa takalma, zai wane ne, zai dukkan waɗannan aikata gaba daya a kwaikwaye shi. A rika neman yayi wannan, yayi zai sa riga, ya cire ta ina yake sawa, in zai sa wando, in za a sa takalmi, wanda za a fara sa, wanda za a fara cirewa, za a shiga masallaci da wace kafa za a shiga, da wace za a fito, za a shiga bayi da wace kafa za a shiga, da wace za a fito, za a shiga gida da wace kafa za a fito. Dukkan su gaba daya kowane an tarbiyantar da mu ga yadda za a yi. Wannan shine na biyar, shine mu'amala, addin al-mu'amala. Addini mu'amala ce, za ka yi hudda da wani, za ka yi aure, za ka auro, za ka aurar, za a aure, duka waɗannan yaya aka tsara yadda za ku zauna. Kasuwanci za ku yi, yaya za ku yi, me za ku yi, wani irin kasuwanci za ku yi, wani irin nau'i ne, ya halatta ko bai halatta ba, wani iri za ku yi, in za ku yi ya za ku raba, ya za ku yi kaza, duka waɗannan mu'amala ce babba, kowane da matsayinsa. To shine wancan malamin yake cewa, to duk lokacin da mutane suka ki lura da wani, idan mutum ya koma waɗannan ladubba da ake cewa ya rika taka su baya lura, to ko zai zo ya fara taka farilla, ya fara sunna, kai ya fara taka sunna, daga wannan adab sai ya fara tattake sunnoni, da ya fara wulakanta sunnoni kuma zai fara wulakanta farillai, da ya fara wulakanta farillai ana tafiya, to zai koyi kafirci ma, zai fita daga cikin addinin gaba daya. Ya fito ko? To shi ne wannan bisha talentalen da ku gana yi. So da haka dole ne mutum ya kokari ya kiyaye waɗannan abubuwan, kuma ka zama ala basira. Wallahi ina gaya mana mirara wa tikrara, kun ga magana addinin nan faɗin shi ya wuce inda duk kake tunani. Ka ba da lokacinka yanzu, ka daina yin komi sai shi kaɗai za ka yi ta nema. Wallahi sai ka mutu mafi yawancin abin da baka sani ba sun fi yawa, abin da baka san su ba sun fi yawa. Domin kullum inda za ka rika ɗaukar littattafan magabata, to ko kullum sai ka ga abin da yau ka taɓa ganin shi, yau ka taɓa ji shi. Wannan wanda ka kai kanshi fa kenan ma, banda wanda baka kai kansu ba, wani kuma ka kai kanshi ma baka gane ba. Na'am. Ai gaskiya ne, shaida za mai da mutum shekara 12 nan baya, sannan nan gaba ku ƙara ma 100 kai ta yi. Wala ba za ka to ina ma za ka, ai wani littafin ma aka ɗauke shi kada aka dingima ma aka ce ka ƙyale komi kai ta karanta shi, za ka ɗauki fatawul bari aka ce so ake ba mutum ko bai ganewa ya karanta daga bango zuwa bango a karatu irin namu da bamu saba ba, kana ganin shekara nawa mutum zai gama ba, zuwa bango zuwa bango. Sannan a ɗauko tafsir na Imam Tabari a ce to shikenan shi ma karanta daga bango zuwa bango, shi ma ɗauko wancan kowane a ɗau ɗaiɗai a bashi a ce karanta daga bango zuwa bango, ka gani aikin da za ka yi. To sai kai kuma ka tuna waɗannan fa bayin Allah ne suka zauna suka rubuta shi da ka. Na? Dan ma shi ma an rage ma, an daddatse, an daddatse, an daddatse. Ka kalli dirkatsir kalli ta wannan mu, ka kalli fatawa ta Ibn Taymiyyah. Ka kalli mutum a rubuta, to ka kai ka ɗauka kawai ka bi daga bango zuwa bango, kana karanta aikin da wani ya yi, ba sai ka yi tunani ka nemo aya ko ka karanta kawai abin da wani ya yi da lokacin da za ka ɗauka kafin ka yi. To ka ma samu littafin? Ka da ji sunan yanzu, ɗan barno? Akwai a gida? Aiki ne jajawar, ko mai hankali shi ne zai gano akwai aikin gabanmu. Domin in ka gano akwai aikin, ka fara gane abin da ake nema ma wurinka, domin za ka yi ƙoƙari ka riƙa tsinta abin da za ka iya. Makaranta ba ta ne sai ka zo nan ba dole, amma zuwa makaranta ba ganin dama ba ne na cewa wai in baka da abun yi, ko dole ne ka cire ma kanka lokaci na musamman da kasancewa wannan lokacin ka bada shi ne za ka riƙa yin karatu, iya rayuwarka kuma ba za ka bari ba, har sai dai mutuwa ta shiga tsakanin kai da shi.
to amma ba wanda zai ware ma wata makaranta ya ce sai ita za ka yi ta zuwa inda kake ganewa je ka nan amma wallahi dole sai ka yi wannan aikin jajawur dan ba wanda suka tsira ba ta wannan hanyar ba magabata ba wasa suka yi ba kan wannan sanin wannan addinin dole ne ba ganin dama ba ne ne kaga dama kawai ka san wasu abu ko kaga dama ka bada lokaci ko sai da kaga baka komi ka ce bari ma kawai yanzu da baka komi bari ka je kai winding of time a makaranta ba haka maka tafi karfin haka wannan makaranta tafi karfin haka sanin addini ya wuce wannan ba sai baka da wani abu ba zaka sa shi a rayuwarka lalle sai kai kokari ka rika cire wasu awoyi in kai gwabi to je kai ta karantawa ma da a cikin littattafai kai ta nemo kai ta karanta kana nan kuma za su saka wani littattafan ko dai ka tafi nema ko kuma ka tafi nema cikin wasu littattafan kuma dan haka baka da ranan aiki da zaka ci kuma baka komi sai dai kai kadi da ka taba wani wurin sai ya jaka ka taba wani wuri da ka taba wani wurin sai ya jaka haul littattafan da baka da su dalilin taba wasu sai ka nemo su baka ba lokacin da zaka ce ka gama sayan littafi ba kuma lokacin da zaka ce ka gama kaddan kullun sai ka ga sababbi abinda baka tunani ma wani yayi rubutu akai to aga dole ka tsaya ka biwa ita kuma kokol wannan sharrala dama amfanin ta kenan kai ta diba kawai kana zuba mata kai ta diba ta cika bata cika kai ta diba kana zuba mata ko ka zuba wani abu ka ji baka tuno ba ba cika tai ba yana kwantawa nuyi zaka ga wata rana radda Allah ya so ka zuba wani sai to kalo shi kawai sai ga yana da ya zo kana yana nan kana ta zuba mata bata cika to kuma ita haka tafi so ta zama sharɗala ko da yaushe kana aiki da ita kana tunani da ita kana amfani da ita duk radda ka kyale ta ta zauna shuru to sai ta sa kanta aiki da kanta to in ta sa kanta kan da aikin ta to za ta rika yi ma shirme ne ta rika duk abin da ta gani ta yayi wo sai ta tsiba dan ita ba ta zama haka nan ko dai ka anta shaggilaha ko kuma anta shaggilaka fiya ko kai kai amfani da ita ka sa ta aiki ta yadda kai kake kawo abin da kake so ka sa ta tantance ma ta yi amfani da shi ta gyara ka gyara ka duba ko kuma ka kyale ta kai tsaye zaman taka nan ta sa kanta aikin da kanta ta rika kwaso ma kwashe kwashe duk abin da ta diba ta kwaso duk abin da ta gani ta kwaso to saboda haka shine abin nan din su kuma abin recording ne in ka sa ka danna abin recording din nan in kana so abu mai kyau shiga yi mai samai in ko ka bar shi ya kwaso ku na kowa to zaka ji abin da zaka yi recording din dare kai awa 24 kana kwasan shirme ka ji abin da zaka kwaso za ka kwaso komi haka zaka kwaso zaka za ta kwaso ma abubuwa da yawa an dawo na masra'u musailama al-kazzab wannan halakan shi shi kuma wannan musailama al-kazzab an sha magana akan shi kamar yadda muka ce ya fito ne ma jahiliya yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka bada misali da wancan ibnu salul cewa ai matsayi yake so shi yasa ya ki bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa yawmal qiyamah ranan tashin alqiyama in yayi tara alladhina kadhabu ala Allah zaka ga wadanda suka yi ƙarya suka jingina ma Allah suka yi ƙarya suka ce su ma wani abun nan ne wujuhum muswadda fuskokin su za su yi baki kirin saboda duk wanda ya ga wahala ya ga azaba ba yadda zai ga walwala alaman walwala alama ce ta jin dadi a ga fuskar mutun na walwala yana murna yana annashi fuskar nan na annashi alama ce ta akwai wani labari mai dadi da ke taba zuce yake jin dadi ko yake sa ran zai samu ko yake hangen zai samu amma mutum da ya ga wahala fuskar shi za ta koma baki ba kyau za ta koma wani iri sosai sai burtun ba kan gani alaysa fi jahannama maswal lil kafir lil mutakabbiri ashe wuta jahannama ba ita ce makoman kafirai ba ba a yi makoma a ce ba a sa makoma jahannama ta zama wurin makoma ba ga masu girman kai an yi amsa ita ce an yi bala tana nan an sa ta ita ce makoman duk wanda ya girman kai yasa kwanaki aka gaya wanda cewa masifa guda uku in mutum bai kiyaye su ba yana da wuya ya ci nasara nan ba ta farko ita ce girman kai nan ba ta biyu kwaɗayi nan ba ta uku hasada kun ga wannan ciwon in mutum ya kamu da su suka yi mai illa da wuya ya ci nasara aka ce girman kai shi ya hana iblis ya ma annabi adam sujada da aka ce sujada ya ce shi ba zai yi ba ya ce ana khairun minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ya ce ka halitta ni daga shi iblis ya ce an halitta shi daga wuta shi kuma an halitta shi daga laka shi ba zai yi ba ya ce ana khairun min yaki saboda girman kai ya rena wannan abin da aka yi da yake kaga wannan yasa aka tsine mai ya zama rajim aka kore shi daga rahama Allah aka ya shiga masifa dan wuta ne shi wanda suka bi shi ma aka ce dan wuta ne Allah ya rantsa yace yayi rantsuwa da shi da duk wanda suka bi shi za a cika wutar jahannama da su. Abu na biyu shine tsananin kwadai, hirs, kwadayin abu. A baka abu ka ki tsayawa inda ka tsaya din nan, wannan illan tana nan a jikin mu. Ita ce illar da ta yi dalilin annabi Adam ya yi kwadayin wannan cin itaciya da kuma matsayin da za a samu da Iblis ya zuga shi. Yace wai zai nuna mashi ala shajaratul khuldi. Ya nuna mai shajaratul khuldi ne wa mulkin labila. Gashi gada itaciya ce ta dawwama ga mulki ba zai kare ba. Aka yi ta zuga shi akan wannan, aka yi ta zuga shi akan wannan har shedan yarin da yayi shi ya ci itaciyar nan. Dalilin wannan aka fito da shi daga can inda yake. Ga aljanna, wurin da zai ji daɗi. Ga wurin da zai abin da aka fito da shi, ya zo ya yi kukan nada shekara 100, yana kuka shekara 200, gashi nan dai duk wajen shekara 300 a cikin shekarunsu, a shekarun da aka ba shi an ba shekara 1000. To sai da ya cinye shekara 300 kawai ta masifan fito da shi daga aljanna da aka yi, duk suka wuce yana fama da masifan da ya sha ta wurin wancan wurin da ya yi. Gashi nan kuma wannan duk shi ne masu sanadin Muhammu, kuma ciyan na nan. Namba na uku shi ne hasada. Hasada. Wannan hasadan nan na namba ta uku ita ce hasada. Aka ce ita ce ta sa aka yi laifi da farko, wanda laifin nan ya fi kowane laifi muni, shine kisan kai. Yadda Kabilu ya kashe ɗan uwansa Habil saboda kawai maganan aure, an ce wannan ya aihu an haife shi da shi da ƴar'uwarsa Luza, wannan ƴar'uwarsa Iklima, aka ce za a juya kawai a canza. Kai Kabilu ka aure Iklima, shi kuma Habilu a bashi a wurin Loza. Shi ko yace ina, yace shi sai da hada shi da ƴar'uwar shi, shi ba zai yi ba, ba zai yi ba, ƴar'uwar shi tafi kyau, ƴar'uwar shi tafi kaza. Aka ce haka Allah yace, yace sai da ya hukunci. Aka tabbatar ga shari'a, ga abu an tabbatar ga yadda Allah yace, yace shi bai yadda ba. Hasali ma shi ya bari dan uwan shi zama ya samu wannan, bayan tafi kyau tafi daraja, gare ya kashe shi. Ya kashe shi kuma. Dalilin wannan kisan da ya kashe shi kuma, aka zo aka fara yin kisa, ya zama cikin wannan al'umma. Ga ta nan yanzu kisan nan ana ta yi, kusan ma ba a damuwa ma da shi. Nan da nan sai ce ko zai kashe mutum, ya gama mun an motsa kuma ya kashe din, da babu wani abin da zai damu mutum. Gashi nan ana ta yi, a kama mutane a kai su daji, a kashe wasu, a saki wasu, abin nan din wanda kwanan sai kare aka kashe su, ba gaira babu dalili. An ce su kawo kuɗi, ba su da kuɗi. Yan uwan su ma ba su da kuɗi. To ya za a yi daga nan? Sai a kashe su. Ku duba wasu da aka yi hira da su, ku har cewa suka yi har cinikin mutanen ake a saida ma wasu. Idan wasu suka aka kama wasu aka daɗe ba kawo kuɗi ba, su waɗancan sai su saida ma wasu, su ci gaba da aikin su tafi su yi wani wuri. Su kuma waɗancan ɗin in suka daɗe ba a saida su, ba za ka saya ba, sai su daddatsa mutane. Wa ko wanda suke zuwa suna sayan su kuma jikin haka nan gangar jikin su, zo su su ɗiɓi ba su sai naman mutane su su tace. A wannan al'umma. So da ka kaga wannan shine asali. To shi yasa aka ce ya fi kowa azaba a lahira, shi da shedan. Hasali ma da aka zo muka karanta da ku a nan cikin littafin, da aka ce ƴan wuta sun shiga wuta sun ji azaba, za su ce rabbana arina allazaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. A nuna mana ya ubangiji, nuna mana waɗannan guda biyun da suka batar da mu, saboda haka daga aljanu da mutane mu sa su can ƙasa-ƙasa, saboda su zama su ne ƙasa-ƙasa, a tattake su a wuta. Sai aka ce guda biyun nan da suke nema a lokacin, suna neman Iblis, suna neman Kabilu, domin su suka fara jan masifa duk bakin cikin kisan kai da dangi da ƴan uwa, waɗannan su suka sunanta wannan abu. Saboda haka waɗannan zalunci ne manya-manya, ko masifa ce manya-manya, idan mutum bai kiyaye su ba za su ja mai matsala kuma. Wa qala ta'ala wa man azlamu, babu wanda ya kai zalunci, mimman iftara ala Allahi kadiban, akan wanda ya yanka ƙarya jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un, ko ku yace ma ana mai wahayi kuma ba a mai wahayin komai ƙarya yake yi. Wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah, ko ku wanda yake cewa shi ma zai saukar da irin abin da Allah ya saukar. In dai wannan sako ne, wai shi ma zai yi wannan, shi zai iya saukar da irin wannan shi ma. Wannan ba wanda ya kai su. Wa qala ta'ala wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban, babu wanda ya kai zahalunci kamar wanda ya yanka ƙarya jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala. Ulaika yuraduna ala rabbihim, waɗannan su ne waɗanda za a gitta su gaban Ubangiji ranar kiyama, a zo da su a daddaure gaban Allah. Wa yaqulu al-ashhad, masu shaida su ce ha ula'i alladhina kadhabu ala rabbihim, waɗannan su ne wanda suka yi ma Allah ƙarya. Ga sunan jama'a ku zo ku kalle su, ga sunan su ne wanda suka yanka ƙarya suka jingina ma Allah. Ala ku saurara, ay la'natullahi 'ala adh-dhalimin, inna Allah ta tabbata kan azzalimai, nisa daga rahma ya tabbata ga masu zalunci. Kenan zalunci ne mutum ya ma Allah ƙarya, mummunan masifa ce. To da haka nisa daga rahma ya tabbata ga duk wanda yake ma Allah ƙarya. Suratul Hud aya ta 18. Musailamatul kadhdhab, wane ne wannan? Huwa kadhabul yamama, shine makaryacin nan da aka yi a wani wuri da ake ce mai Yamama. Idda'a an-nubuwwata san Madina, wajen abin nan da'a ai an-nubuwwata fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, yayi da'awa ci ma cewa annabi ne shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fashanahu, ay fashanahu Allah wa fadahahu abi kadhibihi, sai Allah ya munana shi ya kunyata shi da ƙaryar da yayi wannan ƙarya. Thumma akhadha yahdi, daga nan bayan nan sai koma yana yin sambatu, shine yahdi, yana faɗin wasu kalmomi na sambatu bi kalimatin tusiru dhahika wa sukhriya, da wasu kalmomi waɗanda suke kawo ma dariya da izgili. Wadda annaha qur'anan min as-sama, kuma yana cewa wai wannan nan abubuwan na'am bindiwa. Wadda annaha ay qur'anan min as-sama, sannan ya da'awa cewa waɗannan abun wato daga sama suke, wai shi ma qur'ani ne yanzu. Mithlu, kaman yanda yake cewa wai ya difdi'u bintu difdi'aini, ay naqu naqalakum naqaini, lalma utadrikain tadrikina, wala sharibu tamna'ina, ra'suki fil ma'i wa dhanbuki fit tini. Wai qur'ani ne wannan maukaci, ko bazara ne ma kwado ne, kwadi kwado dan kwadi ko sai ce tabun nan ba abun nan. Saboda haka naqalakum naqaini, an ba ku wuri mai kyau cikin ruwa matsautataccen wuri, amma dai lalma a tadrikin ba tukaddirin tukaddirin go lalma'u tukaddirai, ba ku iya burkuta ruwa, ruwa ba ku a bata shiga ruwa nan fes, wala sharibu tamna'in, mai shan ruwa ma ba ku hana shi, sai ku ce zo ya sha. Wa ra'suki fil ma'i, ra'suki fil ma'i, ga dai kanki a ruwa, wa dhanbuki fit tini, amma bindinki a laka. Walin musailama kenan ime shi ruwa ba kuma zai kalli wa zariyatu darwa, ya ce shi ba bari ya nashi, ya ce wal mubadziratu zar'a wal hasidati hasda wal zariyati qamha wal tahinati tahna wal khabizati khabza. Sai ka ce biredi kawai sai ka wusa da ilayi ruwa yake ji wal khabizati khabza wal sardati sarda ko wasaridati sarda wallaqmati luqma. Aga daga nan sai to an yi shuka an gama, sai loma, ga nika ga loma, an yi shuka an samu alkama, an sa aga dai tun daga shuka an yi shuka an sa iri, iri ya zama shuka, sai girbi, ga girbi an girbe, sannan kuma gashi nan an zo ga alkama an sheki ko milahiyalo wa tahinati tahanan, daga nan sai nika, daga nika kuma wal khabizati khubzan, sai ku sai biredi sai waina, daga nan sai ci abun nan ba kai, daga nan ma dai an zo ma ayi tuwo katon malmala ayi sarid a kawo sarda walla kuma ta luquman, daga nan sai loma, aga sai aiki kenan ira wa da wala zari da daga nan sai abun nan ma kai banda nan ma kawai wa ihalatu sumna, a zuba mai kawai banda nan, a kawo man shanu a kwarara. Laqad fuddiltum ala ahli alwabari, an fifita ku akan masu raƙuma saboda kun samu na gona. Wa ma sabaqakum ahli almadari, masu laka ba su wuce kuma duka gaba, wannan masu zinariya wannan masu kaza duka. Rafiqukum famna'uhu, abokin ku hana, wanda ba ku ba ku cinciri da shi ko ku bashi. Wal mu'tarfa'uhu, amma wanda kuka gaishe cikin halin kakani kai wannan ku dan bashi. Wan nahi fasa'u, wanda kuka je na ku kawo hala ku dan taimake shi, shi ba ku bashi wanda an bai mutuwa kusan mai. To wannan shine Qur'anin Musailama, hada karibun wala wannan su ma zai ce kai abu ma an kaji zai kai da iya ka ce oh Allah da iko kai mutum ya halaka ya halaka. To ina za ku tanta wannan da Qur'ani ma, kai da duk Qur'ani ma Allah kana ji wannan, a wannan ko ba gawa ba da kaji kawai ka sa abun nan ne. duk da dai jahilci mummunan abu ne, tunda wani ya zo ya haɗa abin da ya haɗa ya ce ma manta raka baci suddan fa huwa jahilun, ya ce hadisi ne. Kaga wannan ma aka ɗauko wannan aka yanko wa mutum, wannan yanzu ana samun wani jahili aka ɗauko aka ce zuwa koya ma Qur'ani, aka ce wal mubadhirati zar'a wal hasidati hasada wal dhariyati qamha wal tahinati tahna. Ba zai bi ba, ya karatu ko za a dinga yi shi kawai na? Sai ma neman ciya abu na tun da wanda ya ta sallah yana tsala albadaru alaina min saniyatil wada. Allahu akbar, irku wadanda ba zai yi ba. Wani ya kara cewa walfil wa ma adara kamar fil lahu luzumun tsawilu, aka yi faɗi shi ma fil nashi. Ya kara wani wallailu damisu wa dhi'bul hamisu ila akhiri hadha al-hira as-sakhim, zuwa dai ƙarshen wannan karerai nashi masu muni wanda ba su da amfani. Wafada Amr bin al-As fi ayami jahiliyatihi, ay wafada kenan, wafada Amr bin al-As fi ayami jahiliyatihi ala Musailama, shi Amr bin al-As a lokacin jahiliya ya taba zuwa wajen wannan Musailama. فقال له مسيلمة ما أنزل على صاحبكم في هذا الحين قوما أنزلكم ما أنزل على صاحبكم ماذاكم ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين مأكسو كما متممكم عديدي وانا اللوكتم. فقال له عمر لقد أنزل عليه سورة وجيزة بلغة, يتي أنسو كما يدوت سورة تقيتتا كما يبنش أوا ودكاك يقولوا لوا. فقال وما هي, yace min wace ce suran nan, qala unzila alayhi wal asr, an so kan mai da wannan sura wal asr. Qala fa fakkara Musailama sa'a, sai Musailama yayi tunani yayi shuru zuwa wani lokaci, sun mara asrafa ra'sahu, sannan ya daga kanshi. Fa qala wa laqad unzila alayya mithlaha, ni ma an so kan man da irinta, inda wannan ne ni ma an bani, to tunda an baka yanzu sai yaya, yace shi ma an bashi. Fa qala lahu amru wa ma hiya, yace mecece. Faqala Musailama ya wabaru ya wabaru, innama anta iradun wa sadru wa sa'iruka hafrun naqru. To haka yace, wannan fasaran su ba su da ba wani amfani kai dai ji wani abu ma ga sunan. Kuma qala kaifa tara ya Amr, yace me ka gani, ya ka ji ni matawa, kai da aka san maka wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتي وي شي ناشي اي كبا ده wannan shi nashi ya wabar ya wabar hadda ya guda biyu ko ya wabar ya wabar. Inma anta iradun wa sadar wa sa'iruka hafrun naqar, ga shi ne nashi shi ma can wal as, tunda dai wal as ne shi ma bari ya kalli wadannan harufan yi irin su. To ثم قال كيف ترى يا عمرو, فقال له عمرو والله انك لا تعلم عني اعلم انك تكذب. ce wallahi ka sani kai ma ka sani, wallahi Allah ya sani na san kai ma ka san na san kariya kake, kariya zuba kariya ne kawai aka ba wani abu. Shi ko Amru dai kun san ko wane ne Amru bin al-As, mai yaki ne bi malikar ma, ba za ka ce ka nuna mai wani barazana ba, bai bugo dan mutum daya bai bugo, ba karamin abun nan bane, mai yaki ne bi malikar kalma naka dan shi da daya. Ku gani lokacin da aka yi maganar Khalid bin Walid ba radiyallahu anhu, da ya tafi ya je ya samu abokin shi yana so su tafi su je su musulunta, ya tuntubi wannan ya ce ina aishi ko shi kadai ya rage a duniya ba zai bi annabi ba, aka kara samun wani, ya ce to bari ya je gidan abokin shi na karshe, shi dai ya san a cikin abokan nan nashi yana sa ran ya samu daya, saboda ya san su bi manar kalma, waɗannan biyu sun ki. Amma da ya je ya samu wani abokin shi ya karanta mai, ya karanta waɗannan da ya ce ba za su kace ba za su bi ba, ya ce to ku abokai na ne, tunda ba za ku bi ni ba to ku rufa kuma asiri kar ku faɗi, suka ce kuma ba za su faɗi ba, ko ba su faɗi ba, ni abin ke bani mamaki. Ku duba fa mutum kafiri ne shi, amma saboda suna da abota cikin kafirci, ya zo ya ce masa ka zo mu je mu bi manzon, mu je mu musulunta, ya ce shi ba zai musulunta ba, ya ce kwata kwata ko shi ko me ya rage ba zai yi ba. Wai dan Larabawa sun bi ko sun tafi ko sun abin nan, tunda shi Khalid bin Walid ya ce mashi ne ya fara tunanin ko ya tafi wajen Najashi, shi to ya je wajen Najashi ko musulmi na can ma sun je suna neman su ma su janye sun janye shi, to ko ko ya tafi wajen wannan wajen abin nan Herakla, ya ce nan ma an je ma kiristanci suke yi, shi ba zai je ba wurin ba, in ma nan ma su ma abin nan ne sun dai sama ma dinin da yake, to zaka dai shi bari ya fita ya gudu wajen Makka kawai, annabi zai shigo ya haji da abin nan ba kawai ya ki zama a cikin garin, shi bai so ya fita kwana hudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambayi dan uwansa wanda ake cewa Walid bin al-Walid, dan uwan Khalid bin Walid ne, shi aka sa mai so, yace ina dan uwanka Khalid, yace irin Khalid bai kamata ya jahilci addinin nan ba, da kuma Allah zai taimake shi wannan jaruntan da yake da ita ya zo ya yi ta a cikin musulunci, da mun karrama shi, da mun gabatar da shi ma irin shi ko bai abun nan ba, shi kuma ya ji dadi an kira dan uwan shi manzon Allah da kanshi yana ga tambayar dan uwan shi, da suka tashi kwana hudu suka kare za su bar Makka, sai ya rubuta mai takarda yace bismillahirrahmanirrahim, wannan takarda in ta zo zuwa gare ka kaji manzon Allah da kanshi ya tambaye ka ce ina Khalid, ya kwafo abin da annabi ya faɗi, ya faɗi ya rubuta masa, da aka bashi takardar nan ya karanta ya ga rubutun dan uwan shi da wannan abu da yadda ya ga yadda annabi ya karrama shi, sai ya ce ai ba abin da ya fi masa kawai wanda ya musulunta kawai, amma bari ya ci ma ya kira wasu masu tafi tare, ya kira waɗannan guda biyu suka ji, ya tafi ya kira abokin shi na wajen gari ya gaya masa, ya ce to amma tunda ba za ku bi ni ba to ku rufa sirri ko kuma kar ku faɗi, kun san dai abotar da ke tsakanin mu, saboda haka ni zan tafi, zan tafi Madina amma zan je musulunta ne, amma tunda ba ku biyo ni ba kar ku faɗi, suka ce sun yarda ko ba su faɗi ba, ka ji fa abin da ke bani mamaki. Ya tafi wajen bakin gari ya samu wani abokin nashi, ya gaya masa, ya kwashe labari ya bashi, ya ce kai aboki na ne, mun daɗe tare kuma ina girmama ra'ayinka kana girmama ra'ayina, tunda abin da ka fahimta kenan na yarda mu je mu musulunta tare, ba inda za ka tafi mu tafi tare ba. Suka tafi bayan gari suka tadda Amr ibn al-As, shi ma ya fito gari ya ce manil qawm ila ayin, su ma suka tambaya man anta, ya ce kai gashi, shi ya tsaya can ya jira, in za ku iso ku iso, su ma suna ganin in zai taho ya taho, duka kowa na ji da kanshi, balle ma su sun kai su biyu, shi kuma gashi can shi ma na ji da kanshi, ku gaya mana bayamana ku bani labarin abin da ya fito da ku, tunda ba mai jin tsoron kowa, suka ce Madina za mu musulunta za mu je mu yi, ya ce to ni ma abin da ya fito da ni kenan, ta haka su haɗu suka haɗu su uku suka nufi Madina. Waɗannan mutanen da suka isa Madina irin murnan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ƙarama bace, domin ya san su wane ne waɗannan dakaru ne bi ma'anar kalma, shi yasa ba su ji tsoro ba, su uku nan suka tafi ba su tunanin wani ya tarbe su a hanya ko ce masu wani abu, saboda suna da ƙarfi kuma da suka shiga musuluncin kun ga irin aikin da suka yi ba ƙaramin abin nan nasarori aka samu ba daga lokacin shigar su, kuma dama annabi ya faɗi ku kalli Khalid bin Walid, ku kalli Amr ibn al-As, har yaƙi aka tura shi ga sayyidina Abubakar ciki ga sayyidina Umar, aka tafi kuma aka yi bajinta ta ban mamaki, duk da ba ya faɗan ma amma an yi kiban da aka watsa tsoro ya tafi har ya kai na hawanda saboda tsoro. Na? Amr ibn al-As sosai sosai, ai ba ƙaramin aiki suka yi ba, ku duba wannan shi bin kuma Allah ne ya rubutu duka kan sai da ya ware ma kowa littafi, Sheikh Muhammad Ali Sullabi din yayi magana kan su sosai, illa aiki ne kawai abu, ina ne mu tafi mu je mu karasa mu kai wannan can inda zamu aka turbude shi, saboda haka aka yi wannan magana aka ce faqala, ai yace mai shi ya san kawai ƙarya yake, wa zakara ulama tarikh, malaman tarihi sun rubuto annahu kana yatashabbahu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, wato ko wato yakan kwaikwayi manzon Allah ne, duk in an yi magana sai yayi abin nan ba, wa balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basaqa fi bi'rin, saboda haka duk wani abu da yaji annabi yayi an ce yayi shi ma sai yaje kwaikwayi annabi kamar yana gasa da manzon Allah. Aka zo wani wuri aka ce wata rijiya ta kafe gaba daya, inda me ta kafe ta bushe ko ba ruwa, rijiya ta koma ta kone ba ruwa komi a ciki, aka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya zo ya sa wani abun nan ya addu'a ciki ya tofa ma rijiya, shikenan rijiya ko ta zo ta shiga da ruwa, wao shi ma saboda haka shi ma da ya zo kawai aka ce a ai shi ma in haka ne shi ma bari ya je ma wata rijiya, fa basaqa fi bi'rin fa ghada ma'uhu bil kulliya, shi ma sai kawo aka ce a kawo wani ruwa kadan ya tofi ya watsa a cikin wata rijiya, sai rijiya ta kone da da ruwa tunjum, amma yanzu rijiya kawai sai ta kone, aka ce zuwa da Allah ya wannan wannan dai alawar ƙarya kake yi, wa fi ukhra fa sara ma'uhu ujajan, a wani wurin kuma wata aka ce ruwa mai dadi annabi ya yi adda a rijiya tana da wani ruwa, ana jin annabi ya adda ruwa ya koma mai daɗi malam mai kowa in ya sha ma shi ko shi ma sai ya ce bari ya je ya mota rijiya su ma ai masu haba ruwa ya koma ruwan gishiri bai shawo gaba daya. Watawadda wa saqa bi wudu'ihi naqlan wa yabisat wa halakat. Aka zo nuri ya ga annabi yana yin alwala mutane su sha ma su yi albarka kwa ɗauka watsa ma abu ya daraja shi ma ya ce bari ya zo ya alwala. Haba malan da ya alwala aka je aka watsa ma wasu dabino gaba ɗaya dabino suka bushe lokaci guda suka halaka gaba ɗaya. Amma duk bai ji wannan bai ga wannan ba bai gane tana da bambanci da manzo Allah ya ce kai abu nan bari dai bane ya ci gaba da yi har sai da ya halaka. Na? Banduwa. Eh oh to ai shine masifin ai halaka ba ga wanda yazo yana tsawon abun nan ma zai gani ba sai ga yanzu maka din ya tawo gidan shi ba ga shi kadai bane amma ya tashi sai ya bata gidan gaba daya. Idza wannan suka ce wa idza sar rabbul bait bil dif'i mula'an fashimatu ahli baitihi kulluhum raqasu. Idan ya zama na mai gida ya zama na ganga yake kadawa shi kadai to za a zo dabi'u yan gidan yanzu da su sun yi rawa kawai su ta rawa shi yasa ma da wasu ba ce wani ma ya rawa bare dan makadi ko dan waro kaga to yi har ga ba ta gidan gaba daya to shi ma wannan aka yi da yazo yi wannan aukan suka zo suka yi ta mishi wa utiya bil waladani an taba zo mashi da wasu yara guda biyu barriku alaihima aka ce waye masu addu'a su sabu albarka tunda ana kwatanta ai kwaikwayon annabi ke duk wani abu da annabi ke yi shi ma sai ya ce aka mai shi ma zai yi nafsu shai a samu abu wa ja'ala yamsahu ru'usahum ya ce sai kawai aka ce sai ya rika shafa masa kai ya daga hannun shi zai shafi kansu su yi albarka wa minhum man qarara su daga nan kawai wani sai gashi shi ya kone gaba daya soye a goma sai sanko ya zama kwarye molo wa minhum man ko lagata lisanahu daga ciki akwai wannan kuma ya lalata mashi harshe ya lalata abin nan ba duk ya halaka su idan ga wannan nan a ce abin nan wa yuqalu innahu da'a li rajulin asabahu ay waj'un fi aynayhi wa masahaha fa amiya. An kawo mai wani mutum aka ce idan shi jiya yana ta ciwo ya yi jajawar aka ce ko za ka yi mai addu'a saboda ya samu sauki da ya addu'a ya towa mai sai makance aga abu ya karu qaddama hadha al-la'in al-qadima hadha al-la'in al-madina wafidan ila rasulillah wannan la'antacce ya taho zuwa madina yana zuwa cikin tawaga ya zo mai abun nan ba ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad waqafa alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sami'ahu ya annabi ya tsaya wani wuri sai ya ji shi ya tsaya yana jira sai ya ji shi yana cewa wa huwa yaqulu in ja'ala li muhammadun al-amra min ba'dihi ittaba'tuhu. In annabi ya sanya al'amari ya ce ni zan gaje shi a bayana idan har ya kasance bayan shi ya ce to ni ne wazi ni zan gaje shi to zan bi shi in ko ba haka ba babu. Wa qala lahu law sa'altani hadha al'ud sai annabi ya nuna wani abu li urjunin fi yadihi annabi yana rike da wani dan sanda abun nan ba irin lankwasasshen abu na din nan sai ya ce mashi ko da wannan abun ka roke ni in baka ma ataituka ba zan baka shi ba dan ka ji ma annabi ya ji shi yana cewa indai annabi ya yarda shi bayan nan shi zai gaje shi ko shi zai masa biyayya. Walain adbarta ko la yaqirannaka Allah in kuma ka juya baya kai abun nan ba to Allah zai halaka ka zai soke ka. Inni la araka alladhi uritu ai fi ma urit yace ni ina ganin ka a irin yanda aka nuna man an nuna man kai wani mutum ne daban. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad ra'a fil manam annabi ya gaisha mafarki dama yasa ake cewa an nuna mai abin da ya gani fil manam ka anna fi yadayhi ko suwarain min dhahabin annabi ya gaisha cikin abin nan kamar da yana rike da wasu mundaye guda biyu na zinariya fa ahammahu sha'anuhuma sai wannan al'amarin ya dane shi gansu ya ba shi muhimmin abin nan ya kalle shi babban abu ne. Wa auha Allahu ilayhi min fil manam sai Allah yayi masa wahayi a cikin bacci yace infaqhuma ay fa nafaqtuhuma yace busa su hura su sai ya hura su fa tsara sai suka tashi da gansu kawai dai gasa hannu ya dauke su kamar hannun shi aka ce hura ya hura su gaba daya suka tashi fi fa awwalahuma bikadzabain yakhrujan sai annabi ya fassara cewa akwai wasu mutane makayyata da za su fito guda biyu kenan wannan abu ga suna an gan su kamar suna da muhimmanci an dauka a hannu amma an hure sun tashi to wannan akwai yana nuna ko su makariyata guda biyu da za su taho daga baya wa huma sahibu sana'a wa sahibu al-yamama shine wannan sahibu sana'a wanda shine can gashi can al-aswadul ansi kenan la'anahullah shine wannan a sana'a yake aswadul ansi wanda shi ma ya da'awa annabtaka sannan wa sahibu yamama da kuma wannan dan yamama wanda yake can a wancan garin ne asalin ma da ba garin yahudi ne ba wa hakaza waqa haka kuma al'amarin ya faru yadda annabi ya fassara fa innahum dhahaba wa dhahaba amruhuma sun tafi kuma an tafi yadda al'amarin su ma ya kare amma al-aswadu ai wazubiha fi darihi shi aswadul insi a gidansa aka zo a wasu suka yanka shi gaba daya wa amma musailama fa aqarahu Allahu ala yadai wahshi ibnu harb shi kuwa wannan sahibu yamama musailama kenan shi kuma Allah ya fasa mai jiki ta dalilin hannun ta hannun wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahshi ibnu harb saboda haka shine kashe shi kuma dama kun san wannan shine sanadiyan kashe sayyidina hamza aka baka inda ta bada gudunmuwa ta ce abinda take so kawai tunda dai an musu an kashe musu mutane kasulam ita kawai tana so a dauko fansa aka dauko wannan cewa ko nawa ne za a biya shi abinda ake so kawai a fadan kada ya damu da kowa kawai ya tage san sayyidina hamza kawai shi kenan kalamahu bil hirba shi ya soke shi da mashi fa anfadahu kama tuqaru al ibl yako kashe shi kamar yanda ake burma raƙumi yanda ake soke raƙumi haka ya gama da shi wadarabahu abu dujana ala rafihi shi kuma abu dujana ya zo ya samu ya sakan masa wani makami aka fafalakahu ya fasa kan gaba daya tsagi wadhalika bi aqri darihi an yi mai wannan a tsakiyar gidan shi fi hadiqatil maut a wannan wuri da ake cewa hadiqatul maut gidan shi ne asali kana zalika fi mawqi'atil yamama wannan yaki da kai na yamama kenan wa qad qutila qablahu waziruhu gabanin nan ma an kashe mataimakin sa wanda ake cewa mahkam ibnu tufai shi dai wannan din sa war rijal ibnu atwa ko atafu atfawa ko wannan atfawa na'am nun ne ko amfawa ko gaskiya to amanan ta wani yasa gyara ta to ko kuma ma ana ke ta kawai masu wannan nasu su gyara mana ta wani yasa amfawa shine kuma gaskiya masu kursu ne wannan amfawa kenan ibnu amfawa kashi nan rawal bukhari imam al-bukhari ya ruwaito anna musailama kataba ila rasulillah musailama ya taba rubuta takarda zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bismillahir rahmanir rahim wai rubuta yace min musailama rasulillah ila muhammad rasulillah salamun alayk musailama ya rubuta kashi kare wai saboda yaje da wallahi yau ba liban mukami wazifa ne yaza ga wannan litafin da mun jira mu karanta mu ce kai zammul mali wal jahi wannan ciyo kaga matsayi idan mutum yana neman shi ya bane mutum ya dinga shiga cikin maziba kenan har ya zama ma wani abu daban shi bai ma sani ba shi dai abin da ya dama kawai samu matsayin nan abin da ya so ya samu wannan matsayi saboda haka shine nan akai a abun nan din sa saboda haka aka ce musailama kenan saboda kaga ai ta tafiya ana ga Allah ya kyauta min musailama ai shine rasulillah wai kuma ila muhammad rasulillah salamun alayk kashi nan takarda amma ba'd yace bayan haka fa inni qad ashraktu ba'ka fil amri yace ko ushriktu ko tun da shi ba yace ni yanzu an hada da ni cikin al'amarin ka zamu yi tare falakal mudar wali al wabar dan haka kai ka dauki inda suke masu abun nan lakala wajen abun nan din su ni kuma ka dauki wajen zinariya ka ban man wajen wadannan masu wannan masu abun nan ni ki dauki wajen raquma wayurwa falakum nisful ardi yace kana da rabin kasa ni kuma ina da rabi wala na nisfuha walakin quraish qaumun ya'tadun sai dai kasan quraish ha mutane ne wanda sun saba da zalunci suna kwaran mutane so da kai shi babu wani abu da zai yana jawo hankali kenan fa kataba ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sai masa raddi ya maida takarda shi ma risala bismillahir rahmanir rahim shi kuma annabi ga yadda yace min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan takarda daga annabi muhammad ne alaihi afdalus salatu wat taslim wanda manzon Allah ne shi ila musailamatul kadhab ila musailamatul kadhab zuwa ga musailama al-kadhab shi ko makariyaci gashi nan shi ma salamun ala man ittaba al huda, yace aminci ya tabbata akan wanda ya shiryu ba kai yadda kai ba, shi yace can gashi nan yace amma ba'd, yace bayan haka fa innal arda lillah, kasa dai ta Allah ce, yurithuha man yasha'u min ibadi, yana gadar da ita ga wanda ya ga dama daga bayinsa, wala aqibatu lil muttaqin. To yanzu ko wannan takarda da aka rubuta bata bambanta da wancan tashi ba, na a yadda takarda ke dauka hankali da tarkibin kalman jumlan da aka yi, ai da ji kai dubo ko tashi dan ne yace ba sai ga ji kai, Allah ya kyauta. Saboda ka lamma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati da ba duniya sai ya ci, kuma za'ama aiko rasulullah za'ama annahu istaqalla bil amri min ba'di, sai ce to yanzu ya koma shi kadai kenan shine shugaba, dan haka al'amari ya dawo wurin shi. Saboda haka sai ya tashi kawai da yauki komi, shi yanzu shi ma zama ya hau kudirar annabi kenan, shi ma zai tsaya matsayinsa. Wastakhaffa qaumahu fata'uhu, haka yayi kamar yadda Fir'auna yayi ma mutanen shi, ya rena hankalin mutanen sa kuma su suka yi masa biyayya. Ga abu dai ba gaskiya ba, ga abu dai ba daidai ba, ya rena hankalin mutanen amma mutanen haka suka bi shi. Saboda haka abun nan ba shikenan. Walam yamhalhu Allahu ba'da wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala ko bai masa wani jinkiri dogo ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, wato abun nan ba ko bil amri ko min ba'dihi, wai ana bata hatta sallata Allahu alaihi sayfan min suyufi, har sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa wani takobi daga cikin takubban sa, wa hatafan min hutufihi, da mutuwa daga cikin irin mutukayen mutuwa wanda suke kashe mutane, fa ajjaba tsanahu, kawai ya kurme masa ciki, wa falaka ra'sahu, ya fasa mai kai, wa ajjala Allahu bi ruhihi ila an-nar, nan take Allah ya gaugawa ran sa ka ta kai can a fara gasa shi kafin ya zo, fa bi sal qara namu nan ta zama makoma adana Allahu ajara, ina gani yayi ta haka dan in qaddar Allahu lana al-baqa muwas musailamatul kadhab, mummunan banda shi ma sai gobe masra'u huyay bin akhtab al-yahudi kenan ko na saba na sare Allah tsare. نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا. اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك. اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسِّع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم.